Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Wannan karan Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan salon siyasar Najeriya biyo bayan zaben gwamnan jihar Ekiti da aka bayyana amfani da kuɗi wajen sayen kuri'u da kuma tura sama da jami'an tsaro fiye da 40,000. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022-2026-55. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A yau litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawo yana bayani a kan batun katsalantan da Rasha ta yi a zaben Amurka a lokacin abin da ya kira wato muhimmiyar ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki. Biyo bayan ganawar ido da suka yi su kadai yau da safe da kuma ci gaba da ganawa da suka yi daga baya da wasu jami'ai a taron, Trump da Putin sun yi taron manema labarai game kan tattaunawar su. A jawabin su na farko da suka yi, shugabannin biyu sun ce sun duba batun zarge-zargen da Amurka ta yi wa Rasha akan katsalanda a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Da murya mai karfi, Putin ya musanta wannan zargin.
Once again, President Trump mentioned the issue of the so-called interference of
Putin. Ya ce shugaba Trump ya ambaci batun zargin katsalanda da Rasha ta yi a zaben da aka yi, sai dai ya ce na sake jaddada abubuwa da na faɗa a baya, ciki har da cewa Rasha ba ta yi ba taɓa katsalanda ba, kuma ba za ta taɓa yin shishigi a harkokin Amurka, ciki har da shirye-shiryen zaben ta. Hukumomin leƙen asirin Amurka na zargin Rasha da yin katsalanda a zaben shekarar 2016, amma da aka tambaye Trump ko zai yarda da shi ko kuma zai yarda da hukumomin Amurka, sai ya waske bai bada wata cikakkiyar amsa ba akan wannan batun. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da kasashen Turai kawayenta suka yi gare ta akan fidda su daga takunkumi da Amurka din ta sanya wa kasashe da ke harkokin kasuwanci da Iran, a cewar jami'an diplomasiya da wasu kafofin gwamnati. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren Baitul Mali na Amurka Steven Mnuchin sun rubuta wata wasiƙa zuwa ga Burtaniya da Faransa da Jamus akan cewa Amurka ba za ta bada kariya ga kasashen da ke hulɗar kasuwanci da Iran ba. Pompeo da Munchi sun faɗa a cikin wasiƙar wadda gidan talabijin ɗin NBC ya bada rahoto a kai cewa suna neman su sanya takunkumin toshe duk wasu hanyoyin samun kuɗaɗe da ba taɓa sanyawa ba akan gwamnatin Iran. Sai dai kuma gwamnatin Amurka ta ce wato tana za ta rage wasu daga cikin matakan da take ɗauka bisa ga dalilin tsaron ƙasa da kuma buƙatar bada taimakon agaji ga masu buƙata. Wannan wasiƙar dai mai da martani ne ga buƙatun da Burtaniya da Faransa da Jamus suka gabatar a watan da ya gabata. Ana saurin waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto daga wata jaridar Amurka da ta yi suna ya ce shugaba Amurka Donald Trump ya umurci manyan jami'an diplomasiyansa akan su duba hanyar yin tattaunawa kai tsaye da 'yan Taliban a kokarin da ake yi na fara zaman shawarwari da kungiyar mayakan da zammar kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru 17 ana yi a Afghanistan. Jaridar New York Times ta faɗa jiya Lahadi cewa wannan mataki na zama wani gagarumin canji a manufofin Amurka a Afghanistan. Manyan jami'an na Amurka da na Afghanistan da yawa sun tabbatar da wannan matakin a cewar jaridar. Jaridar ta ce kuma manyan jama'an Amurka sun je Afghanistan da Pakistan kwanan nan, inda suka tattauna da wakilan kasashen biyu don shirya yin ganawar kai tsaye da yan Taliban din. Rahoto ya nuna ya kuma ce ana ci gaba da samun amincewa tsakanin jama'an Amurka da na Afghanistan akan cewa hanya ɗaya da za a fara samar da zaman lafiya da kuma cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ita ce Amurka ta jagoranci wannan shawarwarin kai tsaye. Ƙasar Eritrea ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Habasha. Buɗe ofishin jakadancin da aka yi a yau Litinin na zuwa ne mako guda bayan da ƙasashen biyu suka ayyana kawo ƙarshen yaƙi a kan iyakarsu wanda suka kwashe shekaru 20 suna yi, abinda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya miƙa wa shugaban Eritrea Isaias Afwerki maƙullan ofishin jakadancin wanda ke Addis Ababa babban birnin Habasha. Bude ofishin jakadancin shi ne kawo ƙarshen ziyarar kwanaki uku da Isaias yake yi a Habasha. Dubban mutane sun nuna farin cikinsu a jiya Lahadi a Addis Ababa a yayin da Abiy ya rungume Isaias a wajen wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe na murnar yarjejeniyar da ƙasashe biyun suka yi, wanda yake nuna cewa sun rataba hannu akan wannan yarjejeniya na kawo ƙarshen wannan yaƙi. Wato ƙiyayya da wariya da kuma zagon ƙasa ya ƙare, abinda Isaias ya faɗa wa 'yan Habasha kenan, idanunsa cike da hawaye. Ya kuma ce a shirye muke mu yi aiki tare da ku don samun ci gaba. Babu wanda zai lalata ƙaunar da muka farfaɗo da ita a yanzu, in je Afwerki.
Babu Yakubu Mukeri ya karanto labaran duniya. Batun girke jami'an tsaro fiye da 40,000 domin sanya ido kan zaben gwamna a jihar Ekiti da hukumar zaben Najeriya ta gudanar ranar Asabar, da kuma zargin yadda jam'iyyun APC da na PDP suka yi amfani da kuɗi wajen sayan kuri'un masu zaɓe, yana ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a musamman masana demokuraɗiyya da ke fashin baki kan harkokin siyasar Najeriya. Dr. Abati Bako, wani masani kan harkokin siyasa, ya yi tsokaci kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari.
Idan muka duba da nazari akan zaben da aka yi a jihar Ekiti, a hakika za mu ga cewa ba a samun ci gaba a demokuraɗiyyar Najeriya, saboda masana abin da suke faɗa musamman irin su Kalmat, kada kai amfani da ƙarfin soja ko ƙarfin masu wato makami a hannu a cikin wato al'amura na ita demokuraɗiyya, saboda ita demokuraɗiyya aba ce kawai take ba da dama ga dukkanin wani ɗan ƙasa na ifuto ba tare da jin tsoro ko zargin ko zaton wani abu zai same shi ba. Sannan kuma akwai zargin cewar su 'yan jam'iyyar APC sun ringa rarraba kuɗaɗe kamar 5,500 ga wanda zai jefa musu kura, su kuma 'yan jam'iyyar PDP suna amfani da kuɗi su masana ba da 3,000-4,000, ko kuma a tambayi wato akawun ɗinka na banki ka ji alert sannan ka je ka jefa kura. To saboda haka wani abu da suke faruwa yana nuna cewar har yanzu ba mu samu sauyi ko canji na yadda ya kamata mu tafi demokuraɗiyya. Idan misali muka ɗauki kamar Afirka ta Kudu, ba na manta a shekarar 2008 mun je mun duba yadda suka yi zaɓe a ƙasar, babu inda za ka ga 'yan sanda ballanta na soja. Sannan kuma a headquarter hukumar zaɓe ta ƙasar Afirka ta Kudu, ɗan sanda ne kwaya ɗaya, ba makami, ba sanda, ba bindiga, babu wanda zai ce maka wani abu. Ga yanayin ma zaɓe ka zo ka tambayi me ye sakamako, ga screen nan ana nunawa ta hanyar zamani inda yake za ka sakamako na kowane gunduma da kowane sashe na ƙasa.
Akwai
katin allo da yake nuna kowace ƙaramin hukuma, kowace mazaɓa, kowane akwatu ana nuna shi daki-daki, ba wanda zai je ita da hankali ko sai an zuba 'yan sanda don gudun kada wani zo ita da hankali. Saboda haka wannan abubuwan duniya duka tana kallonmu, ya kamata a ce a yanzu duk wa'innan abubuwan an gyara su, amma da Najeriya ta zama tana yin demokuraɗiyya irin ta yadda ƙasashen duniya masu tasowa suke yi.
To amma menene za ku yi alakanta shi da wannan wato faruwar wannan abin, misali tunda kamar yanzu ka tabbatar da cewa ba a samu sauyi ba, kuma ba a koma baya ma aka samu, misali kuma a baya lokacin da wannan gwamnati zo ya daya daga cikin fatan da ƴan Najeriya suke da shi cewa za a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa
to alhaƙiƙa wato shi tsari na siyasar demokuraɗiyya tsari ne wanda ya kamata a ce a cikin kwanaki wato 1430 da jam'iyyar APC za ta yi a ce ta gyara yadda ake tafi demokuraɗiyyar Najeriya an gyara jam'iyyu an gyara hukumar zaɓe an gyara dokoki an zo a an fito da abubuwan da suke zama matsaloli musamman abin da ya shafi kamar irin zalalar da za a raba kuɗi ko waɗanda za su je zaɓe a zamanto ana raba kuɗi to kamata a ce an yi dokoki da abubuwar za su zo zamanto yakinan kowa iji kowa ya sani cewar waɗannan abubuwan sun gyaru dan me dan ita demokuraɗiyya duk duniya ce take kallon yadda ake yin ta a kowace ƙasa kuma a kowanne suke wato ɗan ƙarajin demokuraɗiyya ne a duniya waɗanda kullun suna nazari akan kowace ƙasa yadda ake tafi da demokuraɗiyyar wannan ƙasa saboda haka alhaƙiƙa har yanzu Najeriya bata shiga layin da zaka ce wato demokuraɗiyya ta zauna da nyindinta ba wanda a yanzu shine masana suke cewa a transition stage muke ma'ana a wani matsayi muke wanda yake na tatata
talaka kabar kuka akure arkadincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
haka yake to batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku akai kenan yau kafin ku kinsa bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
haka yake komai yana da nashi lokaci wannan lokaci ne da zamu ji ra'ayoyinku kan batun harkokin siyasar Najeriya kuna gani an samu ci gaba lokaci ne na wanda yake bisa layi daga jigawa ke bisa layi
to haji gare grace da alheri kina magana da Rabi'u Musa Zaburanci daga nan Zaburanta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
to alheri ya gaida mallam Rabi'u ina ra'ayinka game da wannan batu harkokin siyasar Najeriya kana gani an samu cin gaba mallam Rabi'u
to gaskiya idan aka yi la'akari da gwamnatin baya ni ina ganin an samu ci gaba
to
domin a baya in kika kula dama shi menene me taka waye aka ce idan abin ma daidai kai sai an maka to amma duk abin da ake a yanzu ina ganin kamar ba a yi a baya ba
kamar yawa
a baya ba
eh mallam Rabi'u
samu ci gaba
nace kamar me ake yi kamar me ake yi a da da ba yi shi ba domin bisa ga dai zabubbukan da aka yi kawo yanzu idan ana maganan misali inda aka yi zabe a kananan hukumomi bakin iyakacin dukan kananan hukumomin jam'iyya guda ɗaya ta lashe, haka kuma ka gwamnatin da ta cuɗe, to me ya bambanta kenan a ganinka? To madalla, ina ga layin Rabi'u ya tsinke, to bari mu tafi a wuri. Ya wuri wake bisa layi.
Malama Grace sunana, dan Asabe mai fata daga Yauri.
To malam dan Asabe, barka da warhaka.
Barka ka dai, ina gaishe ku da fatan za ku tashi lafiya.
To an nuna hotuna malam, nace ba malam dan Asabe. Malam dan Asabe ban sani ba ko kaga hotuna da aka rika yayyatawa na waɗanda ake ba su kuɗi daga a lokacin zaben nan daga dukan bangarorin jam'iyyun biyu.
Ai, ina ga miki duk zaben da ake yi Najeriya ana amfani da kuɗi, babu jam'iyyar da ba ta amfani da kuɗi.
Amma
an ce idi.
To bismillah malam dan Asabe. Eh, ina jin ka.
In an ce APC ta yi, ita ma PDP gare ta aka gani. Sannan ina son ki san da wani abu guda, al'umma jin Ekiti. Mutane ne masu mu'amala da gidajen radio sun ce ba a taɓa samun zaɓe sahihi ingantacce irin wannan ba. Gaskiya ina so in muku nasihiwa gidajen radio, ana so a yi amfani da ku a ɓata gwamnatin Buhari. Gaskiya nake gaya miki, saboda ba mu taɓa jin ko wani aiki na alheri dangane da gwamnatin Buhari ba. Amma da zarar an samu wani aka fiye, yanzu misali zaɓen gana uku na Ekiti, so ake yi a nuna cewa gwamnatin Buhari ta yi maguɗi.
Yanzu abinda
bakin mutanen Ekiti
kamar ka saurari, ka saurari bayanin Dr. Abati Bako,
wani bayani yayi?
A, to baka saurari, baka fara tsinto mu daga farko ba kenan.
Malama Grace, to Allah ku yi magwanakin Buhari adalci da gidan Radio America da na.
To ko da ya adda layin nashi ko kuma layin nashi ya tsinke, to bari mu nufi jihar Yobe. Wake bisa layi a jihar Yobe.
Kina magana da Grema Modu, masu na jihar Yobe, tarayyar Najeriya.
Aha, malam Grema, zaɓe na shekara ta 2019, duk da yake dai muna ƙarshen shekara, an fara kaɗa gangan wannan zaɓe. Ya kake gani za a sami ingancin zaɓe tun daga batun mazaɓo har lokacin da za a kai zaɓe na ƙasa baki ɗaya?
So, kamar dai yanda muhar safe ya nuna, ko kuma yanda muke kallo kowane lokaci. Yanayin zaɓe na Najeriya a kowane lokaci koma baya yake. Ba dan komai yasa na faɗi haka ba, yadda ma ainihin 'yan takara suke amfani da kuɗi, suke sayan ƙuri'u da sauran mutane. Sannan kuma idan sun ci sun tafi sakamakon sun sayi wannan ƙuri'u, ba za su juyo su wa mutane aikin da suka yi alƙawari su yi ba.
To yana yiwuwa su talakawan nan ko dai su karɓi kuɗin su zaɓi wanda suke so, ko kuma su yi abin da zai zama musu alheri? Yana yiwuwa mu kai ga wannan lokacin?
Ai, kam idan aka ba su kuɗi suka zaɓa, sun zama kamar raƙumi ne da aka lafe yadda aka juya da su. Kaga kenan, idan mutum ya baka kuɗi ka zaɓe shi, to gobe idan ka je wajen shi kana da buƙatar da zai ma ko a ƙaramar hukumar ka ko a jihar ka ko kuma a yankin da kake, ba zai ma wannan abu ba, saboda a wannan lokacin zaɓen baka yayi ka zaɓe shi. Kaga ba ka da NC ko kuma ka tsaya ka tunza zaki ka ce sai ya ma wannan abun.
To mun gode, kai ma ko dai layin naka ya tsinke, ko kuma kai ka ajiye bisa raɗin kanka. To wake bisa layi a Nasarawa ne, wake bisa layi shi ma layin nashi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu dai Taraba, wake bisa layi a Taraba.
Muna magana da Sule Jawar Manu, karamar hukumar Gasol, jihar Taraba.
Wato malam Sule, shi a Nasarawa ya bayyana cewa a kowane lokaci dai har yanzu bata sake zane ba, ba a samu ci gaba ba a harkokin zaben Najeriya, sabili da ana amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'u. To kana gani za mu iya kai lokacin da talakawa za su zaɓi na raɗin kansu su zaɓi wanda suke gani zai musu aiki, idan ana maganar su karɓi kuɗi kuma ba za su sake ganin ƙeyen 'yan siyasa ba?
A gaskiya yanzu akwai ban tsoro, domin ko ba karɓi kuɗi ba masu karɓa za su karɓa, kuma ko ba karɓi kuɗi ba za su yi muku aikin din, da gara ma ka karɓa kawai.
To amma za ka karɓa, in ka karɓi kuɗin nan a latilas ne ka zaɓi wanda ya baka kuɗin, ko kuma kana iya karɓan kuɗin nan kuma ka zaɓi wanda kake so bisa raɗin kanka?
Ba lallai ba ne in zaɓe shi, domin dama kuɗinmu ne, hakkinmu ne, wanda bai mana aiki ba. Ko ba gaskiya ba?
To,
ba lallai ne in zaɓe shi ba.
to ba ta yin aiki kudin ko suke ci
to ina shawara kake nan ga talakawa idan zabu aka je zabuka na gaba
duk wanda yazo mu yi masa gore yanzu idan kin tashi daga garin mutum biyu har ki shiga gembu hanya ya lalace in kin tashi daga Jalingo har Numan hanya ya lalace Jigawa da sauran jahohi suna yin aiki mu a Taraba babu sabon hanya tun hanyoyin da muka gada tun Northeastern State babu da wani sabon hanya ga hanyoyi irin su Gasol irin su Yoro irin su Law irin su Usa su Kursadi su Ba'isa duk sokin hanyoyi ne babu inda aka gyara musu hanyar kare duk an bar mu hakan nan ko ba haka bane to ina amfani sa sai washin hankali koi kullum ba
to mun gode Mallam Suleiman bari mu nufi Kaduna wace bisa laya Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, wane ne nawa a Kaduna?
Kuna magana da Kabiru mai shago da karamin kura karamar hukumar Lare cikin jihar Kaduna.
To Mallam Kabiru idan kana biye da mu kaji shi Mallam Sama'il Suleiman daga Taraba yana cewa in yan siyasa sun zo a musu bore kana gani bore zai haifa matala kada mai ido kuwa?
A gaskiya ba zai haifar ba.
To ina shawara wace hanya ce za a bi ta demokradiya da za a iya samun biyan bukata?
Kowane talaka a shawarata
yayi
kokari ya tanadi wannan kati na wannan zabe nan shine makaman da zamu iya kada dukkan azu
muna ji Mallam Kabiru
hello
muna tare da kai
nace wannan katin shine zamu kokari mu nema mu tanadin shi idan Allah ya taimaka lokacin kowa yayi kokari ya zabi wanda yake tunanin zai mishi adalci ni shine shawara na
yawa to da wannan kuma shawarar zamu dure kenan yau sai kuma gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana zamu ba ku wannan dama har yanzu akwai layin nashi ya tsinke naja kana tare da mu layin naka ya tsinke saboda haka zamu jabirki anan sai kuma gobe idan Allah ya nuna mana zamu gabatar da wani maudu'in da zamu yi magana kai mu ba ku wannan dama to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe 5 saura kusan 16 zan ce ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Makarun gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da aka kammala jiya a kasar Rasha wato kasar Faransa sun isa gida yau Litinin inda dubun dubatar ƴan kasar suka tarbe su miliyoyin ƴan kasar ta Faransa ne suka kwana suna shagulgulan bikin murnar wannan nasara ta ƴan wasan kasar a daren jiya ciki kuwa har da wasan motoci yayin da wasu muhimman wurare a birane duk suka dauki launin tutar kasar rahotanni sun ce tuni da aka soma zagaye murna da kofin a birnin Paris inda ƴan wasan rike da kofin suke zagayawa a cikin wata buɗaɗɗiyar motar safa yayin da miliyoyin ƴan kasar suka yi dafifi a tituna domin ido biyu da su hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta saka kwallon da dan wasan Najeriya Ahmad Musa ya zura a karawarsu da kasar Iceland a jerin masu takarar mafificiyar kwallo da aka zura a gasar cin kofin duniya da aka kammala jiya a kasar Rasha kwallaye 18 ne aka zaba daga cikin kwallaye 169 da aka zura a gasar domin zaben fitacce a cikin su da zai lashe lambar yabo kwallon da Ahmad Musa ya zura ta biyu a wasan nasu da Iceland tana takara ne da wasu kwallaye 17 da aka zura ciki ko har da kwallo ta uku da Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal ya zura a karawarsu da kasar Spain da kuma wace Lionel Messi dan kasar Argentina ya zura a karawarsu da Najeriya hukumar ta FIFA ta ce tuni da aka soma zaben fitacce a cikin su zaben da za a kammala shi a ranar 23 ga watan nan na Yuli shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo ya isa a birnin Turin na kasar Italia a yau Litinin domin gwajin lafiyarsa da kuma bayyana shi a matsayin sabon dan wasan kungiyar Juventus labarin kaurar da Ronaldo yayi daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ya girgiza duniyar kwallon kafa bayan da ya yanke shawarar komawa Italia sakamakon amincewa da kontragin albashi na fam 500 a kowane mako shahararren dan damben kasar Burtaniya Anthony Joshua zai yi karon battar karfe da dan kasar Russia Alexander Povetkin a filin wasan na Wembley Joshua dan shekaru 28 da haihuwa shine ya lashe gasannin dambe na ajin masu babban nauyi na WBA da IBF da WBO tare da yin galaba akan Joseph Parker dan kasar New Zealand a Cardiff a watan Maris Murtala Faruk sanin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulla dubban mutane a gidan yari ba tare da ka'ida ba, an kuma kashe mutane fiye da 10 kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. Kuma azzaliban mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan Iran ne dake neman haƙoƙinsu. Wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan. Wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike. Matashiyar tana kuka ta faɗa cewa ta saba wa al'adun ƙasarta, ta sanya wasu hotunan bidiyonta akan shafin Instagram. An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take amsa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi, inda aka yanke wa ɗaya daga cikin su mai suna Shafara hukuncin kaso na shekaru 20, wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar Iran domin ta gujewa irin wannan rashin adalcin. Lawyer Shafraq Nasruddin Saudad, wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar kin amincewa da dokar hijabi, sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata a watan Yuni. Ita kanta lawyer Saudad an kama ta aka kai ta gidan yari akan ta yi shekaru 5 bisa laifin da ba a bayyana mata ba. Wata ƴar rajin kare haƙƙin mata lawyer Zainab Tahiri ita ma an kama ta a watan Yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane. Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun dade suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu, ta inda suka yi Allah wadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan kasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta dauka tare da amfani da alamar kakkausar lafazi da ake cewa #rawabalaifibane. Sakataren Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin Iran ta mutunta 'yancin dan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan kasarta. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
wanda Daula Salim ta fasara ta kuma karanto. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya dauki lokaci mai tsawo yana bayani akan batun katsalandan Rasha a zaben Amurka a lokacin abin da ya kira muhimmiyar ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki. Biyo bayan ganawar ido da su kadai suka yi da safe, daga baya kuma suka ci gaba da ganawan wanda mutane ko kuma wasu jama'ai suke wurin taron, Trump da Putin sun yi taron manema labarai game da wannan tattaunawar tasu. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka ta yi watsi da kiran da kasashen Turai kawayenta suke yi gare ta akan fidda su daga cikin takunkumi da Amurka ta sanya wa kasashe da suke harkokin kasuwanci da Iran. Wani rahoto daga wata jarida Amurka da ta yi suna ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya umarci manyan jami'an diplomasiyarsa akan su duba hanyar yin tattaunawa kai tsaye da 'yan kungiyar Taliban a kokarin da ake yi na fara zaman shawarwari da kungiyar mayakan da zammar kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru 17 ana yi a Afghanistan.
To a gaishe ka da takaitattun labaran mu ka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana kujima da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sharhi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da kuma Sa'ida Hamdan da ta hada mu da kukure kuma engineer Suleiman Tarawali alheri ke muku, fata alheri, kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri.